This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Murtala Faris Sanyina da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Alhamis 28 ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanun labarai.
Ibrahim, a yau Alhamis an soma bukukuwan ranar cika-ciki ta wannan shekara a fadin Amurka. Wani hari da sojojin Isra'ila suka kai ya kashe Falasɗina 17 a zirin Gaza.
Kanun labarin kenan. A babin rahotanni za a ji inda aka kwana a shirye-shiryen zaben kasar Ghana wanda za a gudanar ranar 7 ga watan Disamba.
Yanzu haka dai katin zaɓin mun na jiha guda mun kakkaɓe mai ƙura mun aje shi inda ko muna kwana mun ka lalabo shi ta bisa gare shi insha Allah za mu zo mu nuna ra'ayinmu.
Za kuma a ji cewa ƴan Boko Haram na ci gaba da gallaza ma mutane a yankunan da aka yi tsammanin sun ƙaurace a jihar Borno, Najeriya.
Kusan kullum sai suna Boko Haram suna kawo mana hari, suna mana barazana da mashinansu.
Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawa Umar ke gabatarwa, inda yau shirin zai dubi maganar jinyar dabbobi yadda ya dace. Za a kuma ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraro, amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan safiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. A yau Alhamis an soma bukukuwan ranar cika-ciki ta wannan shekara a fadin Amurka, ƙarni ɗaya bayan soma al'adar bikin na ranar godiyar Allah ta Messi. A birnin New York an buɗe bikin ne tare da sabbin balon-balon na Spider-Man da Minnie Mouse, tare da manyan motocin taswirar gidajen ajiye dabbobi da kuma waƙe-waƙe daga Jennifer Hudson da Idina Menzel da sauransu. Faretin bikin na wannan shekara ya kunshi manyan balon-balon 17 da ke suranta wasu muhimman abubuwa daban-daban da manyan motocin da ke suranta wasu ababen tarihi. Haka kuma bikin ya haɗa hancin ƙungiyoyin makaɗa 11 da dudannin 'yan wasa 700 da ƙungiyoyi 10 na shahararrun mawaƙa da 'yan wasan kwaikwayo da suka lashe lambar yabo da zakarun ƙwallon kwando ta WNBA, wato New York Liberty. Wani harin da sojojin Isra'ila suka kai a yau Alhamis ya kashe Falasɗinawa 17 a zirin Gaza, a cewar jami'an lafiya, yayin da sojoji ke ƙara yin ruwan bama-bamai kan yankunan tsakiya, inda kuma tankunan yaƙi ke daɗa matsawa zuwa arewa da kudancin yankin. Harin na zuwa ne kwana guda bayan samun goyon bayan yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da Isra'ila da ƙungiyar Hezbollah da ke samun goyon bayan Isra'ila suka cimma ta tsagaita buɗe wuta a Lebanon, wanda ya kawo ƙarshen tashin hankalin tsawon sama da shekara guda da kuma samar da fata ga Falasɗinawa a Gaza na samun irin wannan yarjejeniya da Hamas wadda ke mulkin yankin. Mutane 6 ne suka mutu a wasu hare-hare 2 da aka kai ta sama kan wani gida a kusa da asibitin Kamal Adwan da ke cikin garin Beit Lahiya a arewacin zirin Gaza, yayin da aka kashe wasu 4 a lokacin da wani harin na Isra'ila ya fada kan wani babur a Khan Yunis da ke kudancin ƙasar. A Nusairat, ɗaya daga cikin sansanonin 'yan gudun hijira 8 masu tarihi na Gaza, jiragen saman yaƙi na Isra'ila sun kai hare-hare da dama ta sama, inda suka lalata wani gini mai hawa da kuma titunan wajen masallatai.
To, an jima kaɗan Murtala zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Ghana, inda 'yan ƙasa da hukumomi ke ta kintsawa yayin da ranar zaɓe ta 7 ga watan Disamba ke kusatowa. Idris Abdullahi Baƙo, gare ka.
Zaɓe wani ginshiki ne da ke tabbatar da demokuraɗiyya, wanda ke baiwa 'yan ƙasa damar tsara makomar al'umma. Kuma duk burin ɗan ƙasa na gari shine a duk lokacin da za a gudanar da zaɓe, to a yi lafiya a gama lafiya. Fata da wasu 'yan Ghana suka yi kenan, wasu kuma suka yi kira ga jama'a da su fito a ranar zaɓe su kada ƙuri'arsu, kada su ƙi cika haƙƙin da ke rataye a kansu.
Mai magana shine Muhammad Takur mai nama aushi baya. Yanzu haka dai katin zaɓen mu na jihar Kudu mun kakkaɓe mai ƙura, mun aje shi inda ko muna kwana mun kallabo shi sai bisa gare shi insha Allah za mu zo mu nuna ra'ayinmu. Da dai muka ce mun yi zaɓuna daban-daban da dama na ra'ayin jam'iyya. To amma yanzu mun kai lokacin da insha Allah yanzu zaɓen za mu yi wanda zai kawo mana ci gaba za mu yi. Gane insha Allah za mu yi zaɓen mu lafiya. Mukammala shi lami lafiya.
Ni mai magana sunana Alhaji Bayawa na Adojir Zangon Sawa. Abin guri na shine a yi zaɓe lafiya a gama lafiya. Ba mu tsaya a nan ba, muna kiran matasa, ba ma matasa kawai ba, kowa da ke da ƴanci ya zo ya yi zaɓe, ya fito ya yi zaɓe. Saboda me in gwamnati na munanawa da zaɓen ka za a iya fidda shi, ko kuma in gwamnati na kyautatawa da zaɓen ka za a iya tabbatar da shi kuma ko kuma a bari ya zarce.
Sunana Alhaji Yoba dangi dan bawa na Okai. Angen mu ita ce a yi zaɓe a kan malala mai lahiya, kuma kowa ya hito da kwanmu da kwarkwatanmu mu je mu kada kuriyanmu. Kuma in ka kada ka zo gida kun akwai dama lokacin da kidaya sa'ilin nan ka koma.
Wasu kuma sun yi kira ne ga hukumar zaɓe da jami'an tsaro su yi abin da ya dace. Haka kuma wasu suka shawarci matasa na kada su yarda a yi amfani da su wurin tashin hankali.
Ni ne Hajiya Kande Jamila daga Nima, unguwar Old Coffee. Zabe ya karato, Allah ya sa mu gan alheri ciki, wanda ya ci a bashi abin shi, wanda ya fadi a bashi, a makar a juya rabon wani a doki a ba wani, zaman lafiya bai zuwa ciki. Shi yasa muna roƙon EC da ita da manyan polisai su yi hankuri saboda Allah da Annabi su yi muna adalci. Allah kuma ya muna zabi shugaba adili mai jin tausayin talakan kasa.
Ni ce Hafsa Kadir English daga nan a kara ɗan kwanaki kaɗan za a yi zaɓe ƙasar Ghana. Muna roƙon Allah ya yi mana zaɓe mafi alheri. Sannan kuma musamman yaranmu da sanmu maza da mata da ake ɗaukansu a kai su suje suna faɗace-faɗace a basu wani ɗan kuɗi kalilan ko waɗanda suke ɗaukansu suke kai su idan wani abu ya same su ba su zuwa su zo su taimaka musu. Shi kenan da an kare zaɓe an gama da su. Shi yasa ina kira ga iyaye ku yi wa matasa mu magana su yi haƙuri ranar zaɓe su je su yi zaɓe lafiya. Kasan mu Ghana ɗaya muke da shi ba mu da wani Ghana.
Ina fata duk wanda Allah ya aje kan kujeran ce muke alhamdulillah. Batun sanin zaɓe in ka gan yanda yake maganganu cikin gari kamar akwai tension kaɗan, to fiye don Ghana an saba fadi-fadi haka, amma ka sai aka yi zaɓe sai ka gan gari ya yi surun kamar an shuka dusa. Shi yasa kuma ina imani wanga zaɓe haka zai kasance. Duk wanda Allah ya dogara kan kujera za mu kama mai shi da hannu biyu mai mai rakiya da fatan alheri.
Tsaura kwanaki tara daidai a gudanar da zaben da zai kawo sabon shugaba wanda zai maye shugaba Akufo Addo da zai kammala wa'adin mulkinsa. Idris Abdullah Bago, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To a gaida Idris, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryen da suka gabata a shafukan mu na yanar sadarwa da Facebook da X da kuma Instagram. Ga Murtala da cigaban labaran duniya.
Kasar Namibia ta soma kirga ƙuri'u a yau Alhamis bayan matsalolin na'ura da ya haifar da tsaiko a ranar zaɓe. Lamarin da ya tilastawa hukumomi tsawaita lokacin kada ƙuri'a a wani muhimmin zaben ƙuri'un jin ra'ayoyin jama'a da aka shirya domin gwada mulkin shekaru 34 na jam'iyya mai mulki. Matsalolin na'urori da suka haɗa na'urorin lantarkin da ake amfani da su wajen tantance sunayen masu kada ƙuri'a da kuma rashin isassun takardun zaɓe a jiya Laraba ya sa jama'a sun ci gaba da jira a layi har zuwa safiyar yau Alhamis a ƙasar da ke kudancin Afirka. Duk da yake an shirya rumfunan zaɓe, wato rufe rumfunan zaɓe da ƙarfe 9 na dare a agogon ƙasar, wato 7 kenan neman agogon GMT a jiya Laraba ɗin, an bai waɗanda ke kan layuka wato kafin lokacin damar tsayawa domin kaɗa ƙuri'u kamar yadda dokar zaɓe ta Namibia ta tanada. Duk da yake an shirya wato 'yan ƙasar ta Namibia masu kaɗa ƙuri'a miliyan 1,500 da akasarin su suka je da kujeru domin da kuma lemomi domin shiga dogayen layukan da ke tafiyar hawainiya da kuma zazzafin rana, sun shafe sa'o'i suna jira a wajen rumfunan zaɓe, wasu ma na tsawon sa'o'i biyu. Akalla mutane 13 ne suka mutu a gabashin Uganda bayan zaftarewar ƙasa ta binne gidaje 40 a ƙauyuka 6 kamar yadda jami'an agaji suka sanar a yau Alhamis. Ƙungiyar agaji ta Red Cross ta Uganda ta ce an gano gawarwaki 13 kuma ana ci gaba da aikin ceto. Kafofin yaɗa labaran cikin gida sun ruwaito cewa hukumomi na tsammanin adadin waɗanda suka mutu zai iya haura 30. Zaftarewar ƙasa ta faru ne bayan ruwan sama kama da bakin ƙwarya a daren jiya Laraba a gundumar Bulambuli mai tsaunuka, inda ake yawan samun zaftarewar ƙasa. Gundumar tana da tazarar kilomita 280 gabas da Kampala, babban birnin ƙasar. Wani ɗan jarida a yankin ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa jami'an yankin sun ce za a kawo na'urar tono domin taimakawa aikin ceton, amma hanyoyin sun cika da laka kuma ruwan sama na ci gaba da sauka. Ya wato yankin da abin ya shafa ya kai kimanin hekta 20 tare da wato guraren gidaje da kuma filayen noma a ƙasar.
Tawagai da Murtala da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A jihar Borno arewa maso gabashin Najeriya, har-haren 'yan Boko Haram sun fa dawo, inda suke ta gallabar waɗanda aka gunar da su a garuruwansu tare da barazanar sai an biya su kuɗin haraji da ma yawan zuwa suna ta harbe-harbe da dai sauransu. Daga Maiduguri ga wakilin Ibrahim Mustafa da cikakken rahoton.
Al'amarin rashin tsaro na ci gaba da kamari a wasu ƙananan hukumomin jihar Borno, lamarin da ya tilasta wasu mazauna garuruwan ƙauracewa gidajensu, inda ko a baya-bayan nan an samu hare-haren 'yan Boko Haram a garin Kukawa da ke arewacin jihar Borno. Baya ga haka, wasu al'ummomin yankin Tafkin Chadi ga tilasta musu ƙauracewa gidajensu tare da zuwa garuruwa irin Sungala, Kala Balge, Gubiyo, Magumeri da wasu yankunan jihar Borno. Wani mazaunin garin Malari da ke ƙaramar hukumar Kwandaga ya bayyana wa muryar Amurka yadda suke rayuwa a garin.
Cikin satin nan kusan kullun sai suna kawo Boko Haram, suna kawo mana hari, suna muna barazana da mashinansu. Kuma Malari haka yanzu ma haka wasu ma sun fara gudun hijira daga cikin Malari. Amma har Allah, ɗan goronmu da ƴan bangonmu sun yi matukan ƙoƙari akan abin da yake tafiya. Kaga su irin su gefen can gurin, kaga nan ne hanyarsu, in short nan ne suke zuwa. An san ga barnansu suna iya fita ta nan gurin, ɗan sanda wato police kenan, wanda aka san su kenan. Har Allah, sun yi matukan ƙoƙari.
Yanzu haka mutane da dama ne suka bar garin Malari da ma Ajiri a yayin da 'yan Boko Haram suke zuwa suke musu barazana tare da yunkurin ɗaura musu kuɗin haraji. Hakan ya sa mutane da dama suka kauracewa garin na Malari, inda da dama suka shigo birnin Maiduguri, wasunsu kuwa sun wuce zuwa ƙananan hukumomin Bama, Kala Balge, Gaborin Gala. Wani magidanci da ya bar garin na Mangono tare da iyalinsa zuwa ƙaramar hukumar Bama ya bayyana mini ta wayan taliho yadda garin na Malari yake ciki, hakan ya sa ya kauracewa garin.
Malarin karako
yana cewa ne su 'yan Malari ne da ke ƙaramar hukumar Kwandaga suna cikin masifa na 'yan Boko Haram, inda suke zuwa musu da bindigu da ma musu barazanar ɗaura musu haraji, lamarin da ya kai ga ana nuna musu bindiga haka siddan ba tare da sun yi laifi ba. Suna ganin 'yan Boko Haram a garin nasu suna yawo ko ajiye made. Rundunar 'yan sandan jihar Borno ta yi nasarar fatattakan 'yan Boko Haram daga garin Malari da ke ƙaramar hukumar Kwandaga, yadda suka karɓi kayayyaki da dama daga hannun 'yan Boko Haram ɗin, yadda da dama daga cikinsu suka gudu suka shiga dazuka. Jihar Borno dai har yanzu na fama da hare-haren 'yan Boko Haram, musamman ma a arewacin jihar. Ƙarshen rahoton kenan. Ibrahim Mustapha, muryar Amurka daga Maiduguri.
To gaida Ibrahim, kada a manta wannan shirin na fa zuwa muku ne daga birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ba mu mai hoje da ke ba ta
Jama'a masu sauraronmu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki shiri ne da yake yin tsokaci akan kiwon lafiya, musamman ga irin cututtukan da suke addabar al'umma, domin faɗakar da al'umma akan irin illolin da ke tattare da su, abubuwan da ke jawo su, da kuma hanyoyin da ya kamata a bi domin ɗaukar matakan kariya. 'Yan makonni da suka gabata mun yi ta magana akan AMR da kuma yadda yake shafar mutane, dabbobi da kuma muhalli, kuma mun yi bayani dalla-dalla kan bambancin booster da kuma antibiotics da makiyaya ke baiwa dabbobi, inda muka ji tsawon lokacin da magani ke ɗauka a jikin dabba kafin ya fita, abinda likitocin dabbobi ke kira da withdrawal period. A yau za mu yi magana ne akan irin lokutan da ya kamata a baiwa dabbobi magani ta yadda namansu ba zai yi wa ɗan adam illa ga lafiyarsa ba. Tare da ni a cikin shirin akwai shugaban asibitin dabbobi na jihar Sokoto, Dr. Lawali Bello Yahaya. Likita, gare ka.
So nawa ake bada magani a dabbobi, shi wannan ya danganta. Ba a ce dole sai an ba dabba magani ba in dai tana lafiya ƙalau. Abinda ake yi idan an ga ciwo ne ake kai dabba a bata magani. Kuma akwai abinda muke kira prophylaxis, wato a dan bada kariya a jikin dabba kan wata cuta ta shiga, wanda wani lokaci zuwa lokaci ya danganta daga dabba. Wasu dabbobi akan yi wata uku, ko kuma ya danganta daga yanayi da ake ciki na shekara. Idan lokacin damuna ya matso, zaki ga cewa maimakon a ce ana yi wata uku za a mai da shi wata biyu, na ganin cewa kila an ba su maganin tsutsar ciki ko maganin wasu cututtuka da aka fi samu a damuna. Idan aka zo lokacin hunturu, za a diba a gani waɗanne cututtuka aka fi samu, sai a ba su wannan magani na ganin cewa kilan ba su samu waɗannan cututtukan ba. Ƙari da rigakafi da ake musu duk shekara na waɗannan cututtuka da ke addaba su, waɗanda suna iya lahani ga makiyayi da zan ya rasa dabbobin shi da yawa. Waɗannan rigakafi ana yanzu samar da garkuwar jiki. Amma shi waɗannan prophylaxis da ake bayarwa, ko kuma antibiotic, ko kuma wasu magunguna da ake basuwa na ɗan kariya na lokaci, na tunanin cewa kai yanzan akwai cuta, akan ba da su daidai lokacin da yanzan ana buƙatar su. Ba haka kawai dabba na lafiya ƙalau ba ka ɗauka ka ce duk wata sai ka bata magani, ko kuma duk kwana ɗaya kwana biyu sai ka bata magani. Wannan bai dace da ƙa'ida na kiwo ba, kuma muna kira ga mutane da su bi ƙa'idodi na kiwon dabbobi, su sani dabbobin nan na da rayuwa, sannan kuma ya kamata a kula da abubuwan da suka fi damun su. Ba ka ce ko da yaushe tunda dai dabbobi ne ba ka ba su magani indiscriminately, babu wani bin ka'idar likita ko kuma tuntuɓan masana kafin a bada wannan magani.
A matsayinka na ƙwararren likitan dabbobi, wani abu ne idan makiyayi yayi naman dabbar za ta iya zama mai illa ga lafiyar mutane?
Ina ganin cewa akwai magunguna da yawa da idan aka bada su sukan yi illa ga nama, ko da ma ba su illa ga lafiyar bil'adama, wanda zai rage ainihin daɗi ko kuma inganci na nama, ko kuma ya sa naman ya canza kala, ko ya canza ɗanɗano, ko ya canza ƙamshi nashi. Wanda waɗannan magunguna yanzu, in zan baki misali, yanzu akwai rigakafi wadda ake yi ta ciwon saifa, wadda idan aka yi ta ana kiranta rigakafin anthrax, wadda idan aka yi ta ba za a yi amfani da nama ba sai bayan sati 6, ko ba za a yanka dabba a yi amfani da naman ba sai bayan sati 6, sannan madarar wannan dabba ba za a yi amfani da ita ba sai bayan sati 3, wanda ke ga ba kowa ya san da haka ba, kuma mafi yawa za a yi din, kuma za ki ga cewa an yanka an ba mutane sun yi amfani da naman. Abu na biyu, akwai magani da ake amfani da su na kariyar cuta, ko kuma in cuta ta bayyana, ana kiran su antibiotics, da yake suna da yawa, kuma kowane su za ki ga cewa yana da nashi withdrawal period. Waɗanda aka fi amfani da su, za ki ga cewa su wannan lokaci da ya kamata a ce an bayar daga wannan allurar zuwa lokacin da za a yanka yakan kai sati 4, kwana 28, daidai da yadda kamfani ya samar. Wasu kamfuna za ki ga kwana 21, wasu kamfuna za ki ga kwana 18. To ya danganta daga ainihin kamfani da kuma abin da shi kamfani din ya yi bincike ya samar na cewa ga lokaci da wannan magani ke dadewa cikin naman dabba. Kuma akwai waɗanda long acting ne, waɗanda su za su dade a jikin dabba, akwai waɗanda short acting ne, akwai waɗanda ma in an yi amfani da su yau ana iya amfani da naman dabba yau, kuma ba zai yi lahani ga ainihin naman dabba ba, amma mai yawa zaki ga cewa waɗanda suna iya samar da wani bacin inganci ko bata kyawo ko bata samun zama sanari na samun wannan antimicrobial resistance ga mutane. So kuma ba nama kadai ba, har da madara da kwai da kuma sauran abubuwa da ake iya samu daga jikin dabba wanda mutane ke amfani da shi, ba dole kawai sai ainihin nama ba.
Daga ƙarshe, wace shawara zaka ba wa masu sauraron mu, musamman ma makiyaya, da ganin an samar da nama mai lafiya ga al'umma da ma muhalli baki daya?
Shawarar da zan bayar anan ga al'umma shine, musamman makiyaya, su ji tsoron Allah ya zanna cewa duk lokacin da za su yanka dabbobin su, in sun yi amfani da wannan maganin, bai kamata su ba mutane nama na wanda aka yi amfani da waɗannan magunguna ba. Abu na biyu, ana kira ga hukumomi na a samar da wata hanya wadda za a dinga diba ainihin nama wanda aka yi amfani da waɗannan magunguna na masu kashe ƙwayoyin halittu ko masu kashe ƙwayoyin cuta. Idan aka yi haka nan, za ki ga cewa an samar da wata hanya wadda ake iya rage waɗannan makiyayan su kawo nama wanda baya da kyau a ba mutane, ko kuma naman da yake da waɗannan ƙwayoyin maganin ko garin maganin. Bayan haka, suma hukumomi da masu ruwa da tsaki duka sai an haɗa hannu da ƙarfi na ganin cewa an samar da hukumomi waɗanda suke iya bincike na magunguna ko kuma sinadarai da ake bayawa makiyaya, ya san da cewa ba su da waɗannan antibiotics ɗin ko antimicrobials ɗin, tunanin cewa idan aka kama kamfanin da ke irin haka, kila a hukunta shi na a hana shi samar da wannan sinadari ko samar da wannan magani. Wannan zai taimaka wajen rage wannan antimicrobial resistance ɗin. Sannan bayan haka ne, yanzu akwai wayar da kai da ake yi lokaci zuwa lokaci, wanda na san akwai rana kacokan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware na tunawa da ranar da ƙwayoyin halittu ke bijire ma magani. Wannan ba zai isa ba, ke ga ya kamata a ce lokaci zuwa lokaci akan je a yi ma mutane wayar da kai ta hanyar gidajen rediyo kamar yadda kuke yi, da kuma hanyar kilan jaridu ko kuma social media da yanzu ake watsa abubuwa da sauri, na ganin cewa an samar da wasu hotuna haka ko wasu bayanai waɗanda za su tabbatar cewa mutane sun samu wayewar kai. Mutanen da wannan bayanan ba su iya cin musu kila saboda nisa, idan gwamnatoci sun samar da lafiyar mutane, ya kamata su ma su waiwayi lafiyar dabbobi, na ganin cewa idan an samar da lafiyar dabbobi, an samar da lafiyar al'umma. Kamar yadda ni bayani baya, akan samu kashi 70 na cututtukan da ke halbuwan mutane suna tasowa ne daga dabbobi. To ke ga, in muna son mu samu lafiyayyen al'umma, mu samar da lafiyayyun dabbobi. Sannan a ƙara wayar da kai sosai, na ganin cewa mutane sun san ma meye bambanci tsakanin wannan sinadari da ke ƙara ma dabba girma da wannan sinadari mai amfanin shi da a jikin dabba. Duk ya kamata a ce an samar da waɗannan, wanda lokaci zuwa lokaci idan ana yi, za a samu raguwa na cutar da al'umma ta hanyar ba su abin da zai cutar da su gaba. Shi matsala na antimicrobial resistance ana ɗaukar shi da sassabci, amma mu sani cewa yanzu wajen kashi 80 na antibiotics da ake amfani da su, za ki ga cewa mahi yawa su waɗannan ƙwayoyin halittun suna bijire musu. To idan ya san da cewa ana tafiya haka, za a waye gari lokacin da akwai cuta babu maganin da ke iya warkar da ita, ko kuma sai an ɗauki lokaci mai tsawo kafin ya warkar da wannan cuta. Sannan mutane in sun yi amfani da waɗannan antibiotics ɗin, ko a jikinsu ko kuma a dabbobi, a tabbatar da cewa an yi da dosage ko kuma dose ko kuma yawan da ya kamata a ce, kwanakin da ya kamata a ce an ba da maganin, in kwana uku ne, ya zanda cewa an ba da maganin kwana uku. Sannan abin da su makiyaya ke yi na kilan a ɗaya dibi dabba, a ce a yi mata allura ba tare da sanin yawan maganin da ya kamata a bata ba, saboda su kashe wannan ƙwayan cuta. Ke ga shi ma yana da illa na mafi yawa 'yan uwanmu makiyaya da ke cikin dazuzzuka. Za ki ga cewa maganin da ya kamata a ce a yi amfani da shi ga dabba ɗaya, sai a ce bari a yi saboda sauran dabbobin su samu, sai a yi amfani da shi ga dabba biyar ko goma, wanda ke ga ba zai samar da wannan kariyar da ake bukata ba. Sannan kuma sun yi expose, sun samar da wani yanayi wanda su waɗannan ƙwayan halittu za su bijire ma waɗannan magunguna.
Masu sauraron mu, kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma da haka muka zo ƙarshen shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, da kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin. Ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya.
To a gaishe ki yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta email. Yau filin zai fara ne da sakon haddabi mai kwamfuta mai yama daga jihar Kebbi Najeriya. Mai cewa salamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka, matakin kai ziyarar kwanaki biyu da shugaba Bola Ahmed Tinubu ke yi a kasar Faransa bai da wani alfanu face ƙara saka kasar mu Najeriya cikin wani hali, musamman ma a fannin tattalin arziki. Allah dai ya kai mu wata shekara mu kawar da mulkin sa. Sai kuma ra'ayin Hassan Dogon Faci ba tsari daga jihar Katsinan Najeriya, mai cewa salamu alaikum BOA Hausa, fatan alkhairi gare ku. Yawan kai ziyarar aiki a kasar Faransa da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ke yi, gaskiya abin yana ba mu tsoro ganin yadda kasar Nijar ta raba gari da kasar ta Faransa saboda zargin samar da kungiyoyin 'yan ta'adda da ɗibar arzikin ƙasa da 'yan Nijar ke yi ma ƙasar ta Faransa. Don haka mu 'yan ƙasa ba mu buƙatar ƙulla alaƙa da ƙasar Faransa ko kaɗan. Sai kuma saƙon Musa Malam Indu Kazawai Nijar, mai cewa haƙiƙa ajiye makamai da wasu daga cikin 'yan tawayen da suke iyakar ƙasar Nijar da Libya suka yi abun a yaba ne. Muna fatan gwamnati za ta biya buƙatunsu don gujewa komawa ruwa. Sako na ƙarshe ya fito ne daga Sani mai lange-lange Yalwa Yawuri, mai cewa assalamu alaikum BOA Hausa, muna marhaban da buɗe taro da ƙungiyar jami'an hukumar hana fasar ƙwabri ta duniya ta yi karo na 29 a birnin Yamai, da fatan Allah ya sa taron ya cimma nasara. Sako na ƙarshe ya fito ne daga Sani mai lange-lange Yalwa Yawuri, mai cewa assalamu alaikum BOA Hausa, muna marhaban da buɗe taro da ƙungiyar jami'an hukumar hana fasa ƙwabri ta duniya ta yi a karo na 29 a birnin Yamai, da fatan Allah ya sa taron ya cimma nasara. Amin. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma fa a taƙaice.
Ta takaice, a yau Alhamis an soma bukukuwan ranar cika-ciki ta wannan shekara a faɗin Amurka ƙarni ɗaya bayan soma al'adar bikin na ranar godiyar Allah ta Messi. Wani harin da sojojin Isra'ila suka kai a yau Alhamis ya kashe Falasɗinawa 17 a zirin Gaza, a cewar jami'an lafiya, yayin da sojoji ke ƙara yin ruwan bama-bamai a yankunan tsakiya, inda kuma tankunan yaƙi ke daɗa matsawa zuwa arewa da kudancin yankin. Namibia ta soma ƙirga ƙuri'u a yau Alhamis bayan matsalolin na'ura da ya haifar da tsaiko a ranar zaɓe, lamarin da ya tilasta wa hukumomi tsawaita lokacin kaɗa ƙuri'a a wani muhimmin zaɓen ƙuri'un jin ra'ayoyin jama'a da aka shirya domin gwada mulkin shekaru 34 na jam'iyya mai mulki. Aƙalla mutane 13 ne suka mutu a gabashin Uganda bayan zaftarewar ƙasa ta binne gidaje 40 a ƙauyuka 6, kamar yadda jami'an agaji suka sanar a yau Alhamis. Ƙungiyar agaji ta Red Cross ta Uganda ta ce an gano gawarwaki 13 kuma ana ci gaba da aikin ceto. Kafofin yaɗa labaran cikin gida sun ruwaito cewa hukumomi na tsammanin adadin waɗanda suka mutu zai iya haura 30. Zaftarewar ƙasa ta faru ne bayan ruwan sama kama da bakin ƙwarya a daren jiya Laraba a gundumar Bulambuli mai tsaunuka, inda ake yawan samun zaftarewar ƙasa. Gundumar tana da tazarar kilomita 180 gabas da Kampala, babban birnin kasar. Wani ɗan jarida a yankin ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa jami'an yankin sun ce za a kawo na'urar tono domin taimakawa aikin ceton.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe, sannan idan Allah ya kai mu da dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya yi daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin, lokacin da kuma za a ba damar kiran wato layin mu a bayyana ra'ayi kan makomar 'yan gudun hijira a sassan Najeriya.
Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyina wanda ya tani gabatar da shirin da fuduzanmu Baba Yakubu Makeri da injiniyanmu na yanzu Lopes, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.